sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za ku iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Asabar 20 ga watan Afrilu shekarar 2019. Sahara Aminu Fage ce tare da Sarfilu Hashim Gudel da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa rundunar haɗin gwiwar sojojin yankin Chadi da suka hada da sojojin Kamaru, Najeriya, Chadi da Niger sun tura dakarun sojoji zuwa yankin Takarmari kan iyakar arewacin Kamaru da Najeriya. Sannan za ku ji cewa wasu ƴan ta'addan wata ƙungiya mai suna Emba Beli sun kai hari a Bingin Diwa a ƙaramar hukumar Ningi dake jihar Bauchi. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirin shi na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafi da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jami'an Faransa sun ce dubban mutane ne suka fito a fadin kasar da ake kira masu yellow vest domin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati. Yan kwanaki bayan da gobara a fitacciyar majami'ar Notre Dame ta yi sanadiyar hada gudunmawa domin sake gina majami'ar mai dimbin tarihi. A rangama ta barke tsakanin masu zanga-zangar da ƴan sanda a birnin Paris. Lokacin da ƴan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa zanga-zangar a cibiyar birnin. ƴan sandan da sun ce sun kama mutane 126, wasu kuma masu zanga-zangar an bayar da rahoton cewa sun yi ta jifin ƴan sandan da kwalabe, suka kuma kunna motoci wuta da shingayen da ƴan sandan suka kafa. An kiyasta cewa masu zanga-zangar 6,700 ne suka fita yin zanga-zanga a babban birnin na Faransa. An kuma gudanar da zanga-zangar a wasu sauran birane ma. Kusan mutane 12 ne aka kashe lokacin da aka kai hari yau Asabar kan ma'aikatar sadarwa a birnin Kabul. A cewar jami'ai, lamarin da ya kawo ƙarshen daɗewar da aka yi ana zaman lafiya a birnin. Ministan harkokin cikin gida ya faɗi a shafin Twitter cewa an kawo ƙarshen harin da ya shafa kusan sa'o'i 5. An kashe dukkan waɗanda suka kai harin ƙuna bakin waken. Harin da aka kai ma'aikatar sadarwar ya fara ne da fashewa a ƙofar shiga ma'aikatar. Shugaban ƴan sanda Sayid Muhammad Roshandel ya ce maharin ya tarwatsa kansa ne a wajen ma'aikatar, wanda hakan ya baiwa sauran maharin shiga ma'aikatar da ke jami'an tsaro dauke da makamai. ƴan sanda sun kwashe kusan ma'aikata 2,800 suka kuma rufe dukkan hanyoyin da ke yankin da ginin yake. Akalla mahara 3 ne suka fafata da jami'an tsaron ma'aikatar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahoton Robert Mueller kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi na ƙara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka na yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban Amurka a shekarar 2016. Kodayake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton nan Mueller da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar ranar Alhamis ya zama wani gargaɗi kan cewar yunkurin da hukumar Moscow ke yi na kawo tsaiko a tsarin demokuraɗiyyar Amurka na nan yana ci gaba da faɗaɗa, inda kusan za a iya cewa sun yi nasara. Sai dai jiya Juma'a, jami'an Rasha sun ci gaba da musanta zargin cewa sun yi yunkurin yin shishigi a zaben Amurka na 2016, inda suka yi biris da ɗaruruwan shafukan rahoton nan mula wanda ke nuna hujjar cewa Rashan ta sa hannu a zaben. A wani taron manema labarai da ya gudanar, kakakin shugaba Vladimir Putin Dmitry Peskov ya ce har yanzu ba su amince da wannan zargi ba. A jiya Juma'a ne shugaban kwamitin majalisar dokokin Amurka mai kula da fannin shari'a Jerry Nadler ya aika da takardar neman a ba su cikakken rahoton na kwamitin binciken Mueller da ya gudanar. Ya zama wajibi majalisar dokoki ta samu rahoton wanda ba a tantance ba, haɗe da hujjojin da kwamitin bincike na Robert Mueller ya gano, in ji Nadler. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaƙi da cutar Ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. a lokacin wani hari da aka yi kan asibiti dake gabashin kasar. Wasu mayaka dauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo, daya daga cikin yankunan da cutar Ebola ta fi kamari, sai kashar Chado Muzoko dan asalin kasar Kamaru. Sannan sun raunata wani jami'in lafiya dan asalin kasar Congo tare da wani direba, a cewar wata sanarwa ta daban da wakilin sakatare janar majalisar dinkin duniya kasar Congo ya fitar. Wannan hari na asibiti shine na baya-bayan nan da aka kai wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar Ebola a matsayin martanin yan bindiga da ke nuna rashin yadda da ayyukan yaki da cutar Ebola da kasashen duniya ke yi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Rundunar haɗin gwiwar sojojin yankin Chadi da suka hada da sojojin Kamaru, Najeriya, Chadi da Niger sun tura dakarun sojoji bayan da wasu ƴan ƙungiyar Boko Haram suka kai hari a Kamaru, inda suka kashe mutane akalla 13 kuma ɗaruruwan mutane suka rasa mahallinsu. Kasar Kamaru ta buƙaci al'ummarta da su haɗa kai da sojan ƙasar, inda ake zargin a cikin ƴan makonni akwai ƙaruwar hare hari a lokacin watan azumi na Ramadan. Ga fassarar rahoton Moki Edwin Kinzike. Yankin Takarmari yana kan iyakar arewacin Kamaru da Najeriya, inda ba komai a wurin sai matattun dabbobi da kuma onannin gidaje. Wurin da yake tunatar da baki wani abu na rashin jin daɗi ya faru. Abba Malam mazauni ne a yankin ya ce ƙauyen mai dauke da mutane sama da 400 yanzu ya zama toka, inda mayakan ƙungiyar Boko Haram waɗanda suka fito daga Najeriya suka kai masa hari.
Ya ce sama da 'yan kungiyar Boko Haram 100 ne suka kai hari a ƙauyen nasu, suna harbin kan mai uwa da wabi, sun kona dukkanin gidaje. Ya ce akalla mutane 13 ne aka harbe su kuma aka yanka su. Mutane da yawa sun ji rauni, kimanin mutum 100 mata da yara aka sace, sannan suka kona kayan abinci irin su masara, wake, gyaɗa da dabbobi, sannan suka kwashe ɗaruruwan shanu.
Bashar Hakimi shine hakimin ƙauyen Takarmari, ya ce zaman lafiya ya fara dawowa shekara guda bayan wasu hare-hare da 'yan ta'adda suka kai, kuma 'yan ƙauyen sun fara dawowa. Ya ce duk da cewa an kashe mutane da yawa a jerin hare-haren bama-bamai, mazauna yankin sun haɗa hannu da sojoji don yaƙar ƙungiyar Boko Haram, amma sababbin hare-hare sun tsorata kusan kowa.
Ya ce saboda sabon harin, mutanen da suka fara dawowa gida bayan da sojoji suka rarraki mayakan kungiyar Boko Haram kuma suka kafa wani sansani na rundunar sojojin haɗin gwiwa, sun sake guduwa zuwa wuraren da suke ganin sun tsira, kamar garuruwan Mora, Meme da Mukolo da Marwa. Ya ce mafi yawan mutanen sun rasa duk abin da suka yi ƙoƙarin tattarawa lokacin da suka dawo garinsu.
Mijin yawa Bakri shine gwamnan jihar Tawa mai nisa, yayi kira kan a saka ido. Ya ce bayan ganawar da suka yi akan rikicin, an tura dakaru zuwa yankin don kawo tsaro da kuma taimakawa mutanen da aka sace waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba.
Ya ce ya buƙaci a sake farfaɗo da ƙungiyoyin 'yan banga da kuma ƙara sa ido daga mutanen da suke tunanin cewa Boko Haram sun yi nasara. Ya ce bayan ganawar da suka yi kan tsaro, an umarci rundunar sojojin haɗin gwiwar yankin Tafkin Chadi da suke yaƙar ƙungiyar Boko Haram da su samar da wani sintiri don neman mutane da motoci da kuma gidaje da ƙauyukan da ake zargi.
A wannan makon hukumomin ƙasar Kamaru sun ce sun tsare 'yan Najeriya guda 30 waɗanda suke ƙetare iyakar ƙasar a ranar Asabar kan zargin da ko suna da alaƙa da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Gwamna Bakri ya yi gargaɗin cewa Boko Haram na neman damar shiga cikin mutane lokacin da suke tafiye-tafiye a kan iyakokin. Ya ce kamar watan Ramadan mai tsarki na musulmai da zai fara a ranar 5 ga watan Mayu, fiye da mutane 1,500 ne suka mutu a hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa tun lokacin da wannan rikici ya faru shekaru 9 da suka gabata. Barkan mu da Allah. Wasu ƴan ta'adda wata kungiya mai suna Emba Beli sun kai hari a ƙauyen Bingindiwa a ƙaramar hukumar Ningi akan mashina dauke da bindigogi da wasu makamai sannan suka afkawa mutanen ƙauyen a lokacin suna cin kasuwa. Wakilin murya Amurka Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi na dauke da rahoton.
A jihar Bauchi da misali ranar Litinin wasu ƴan ta'addan wata kungiya mai suna Emba Beli suka jikaki ƙauyen Bingindiwa a ƙaramar hukumar Ningi akan mashina dauke da bindigogi da wasu makamai suka aukawa mutanen ƙauyen a lokacin suna cin kasuwa. Shugaban kungiyar ƴan sa kai na ƙauyen Bingindiwa yayi bayani wa manema labaru kan irin attabun da suka yi da ƴan ta'addan.
Ni shugaba Sa'adu Diwa shine shugaban bujilanci na Bingindiwa. Abin da ke faruwa gare mu da waɗannan mutane da suka zo mana ƴan ta'adda da bakar sun zo mana ranar Litinin bayan sallar azhar haka muna zaune sai muka ga babura suna tsayawa. Duk filin da kake gani gaba ɗaya sun cika filin nan domin a kalla dai su da kansu wani ɗayan su ya ce mana sun kai mahin 300 yanzu suka zo mana da makamansu da bindigoginsu da adunansu da irin wayannan gasar kun gani da sanduna suna zuwa bai minti biyar ba sai kama dukan jama'a a kawo suna dukan jama'a mu kuma duk kun san yan kasuwa ce ba mai zuwa sanda a hannu kowa yana harkar kasuwanci shi yan kasuwa suka kama fashiya kowane yana tattara kayansa ni kuma bisa cikin gaggawa saboda umarnin da manya ke ba mu in tashi na je na kira ne gina DPO na karanta mai na kira shugaban sojoji na karanta kira daga cinmu na karanta mai kafin wani lokaci cikin ikon Allah sai Allah ya kawo mana jami'an tsaro. Lokacin da aka fara atagun nan jami'an tsaro da suka zo to aka tarotsa su wasu suka yi kudu wasu suka yi arewa wasu suka yi yamma a nan cikin garin tsakanin da Allah ba wanda suka kashe amma sun yi mutum biyar rauni.
To su kuma ba ku kama ɗaya ba?
Ai mun kama a yanzu haka akwai guda hudu ma a hannun kwamitin ɗin sanda jihar Bauchi. Su wayannan wallahi ba mu san kowane iri ba ne mu dai kawai a wasunsu da mu a can ko a garin kwamitina sun ce mana wasu ƴan Kaduna ne mu kungiyar su ba mu iya gane cewa wasu ba ne amma a gaban mai girma da kwamitina sun ce mana wai su wai ƴan Bulani wai ƴan Badeli yayin da suke faɗi kenan. Mai martaba sarkin Ningi domin ya zo ya jajanta mana kuma mun yi mai koke akan don Allah don ya kai mana kuka wajen gwamnati a taimake mu matakin farko don Allah da wani a taimake mu domin hanyar mu wannan dole kuka biyo idan da damuna ne lokacin da kira jami'an tsaron nan tsakanin da Allah ba zai zo da ruwa so da ruwa na tarewa muna roƙo don Allah da annabi ko kuma taimake mu harkar tsaro kuma ba mu da wadata abin hawa don Allah don annabi gwamnati ta taimake mu.
A nasu jawabin wakilin kwamishinan ƴan sandan jihar Bauchi Muktar A Idris ya murna da irin matakan da mutanen ƙauyen Bingindiwa suka ɗauka na sanar da jami'an tsaro akan lokaci.
A yadda al'amuran suka faru a gaskiya mun gode wa al'umma kuma mun gode wa jami'an tsaro waɗanda suke wannan shiya na tabbatar da cewa sako ya isar da duk wanda zai isar akan abin da yake faruwa kuma wannan ya danganta da yunkurin ku na shaidawa su waɗannan jami'an tsaro akan lokaci. Shi jami'an tsaro ba zai iya ba da gudunmuwa ba akan abin da yake damun ka idan baka gaya mishi ba. Duk irin abubuwan da yake faruwa da kuke neman gudunmuwa na jami'an tsaro kara ai kasar aguwa.
Mai martaba sarkin Ningi Alhaji Yunus Muhammad Danyaya ya jajanta wa mutanen ƙauyen Bingindiwa dangane da halin da ƴan ta'addan suka jefa su ciki da kuma jinjinawa jami'an tsaro.
Duk mun samu labari mara daɗi abin da ya same ku a nan sai dai muka gaya gaba wajibi mu zo mu ja ku alhinin wannan al'amari da addu'ar Allah ya yar haka. Duk abin da za a yi a rayuwa idan babu zaman lafiya to rayuwa ba ce amfani ba. Sojoji da 'yan sandanmu sun taka rawar gani na wannan yanki abin ajinjina musu ne. Doka ji sai babban masura 'yan sanda area commander ya kamata a gaya wa kwamishina 'yan sanda na jihar Bauchi ya yi magana da kwamishina 'yan sanda na Kano sabili da wannan ɗan gaban a cikin dajin da mutanen suke suke zuwa suke faɗawa mutane na.
Sai dai kuma kamar yadda bincike ke nunawa su dai ƴan kungiyar Babeli suna ɗaukar doka ne a hannuwansu wajen zartar da hukunci ba tare da bin abin da dokar ƙasa ta zayyana ba. Abdul Wahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaida Abdul Wahab Muhammad. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Da shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya umarci ministocin sa su mika rahoto zuwa 24 ga watan nan a shirin rushe majalisar sa ta zatta su.
Sai a muku magana dan rage muku wani abu ma mu dan samu wani abu ko dai bai da yawa.
Matasa kenan da ke sai da litar mai naira 230 zuwa 250 a Abuja bayan jita-jita ta samu karanci ko ma niyyar tashin farashin fetur. Yayin da yafisi ta tanki waɗanda take so su yi mata shugabancin majalisar dattawa da wakilai. Tsohon dan majalisa Ibrahim Bello ya ce a dai ta katsantsa.
A koma tun da akwai lokaci a sasanta da ƴan takarar nan a sasanta da members elect
Kiki Mute na kungiyar jama'ar Chibok Abuja ya bugaci dagiya don ceto sauran mata 112 bayan shekaru biyar a hannun Boko Haram.
Fafutukan nan muna kan mu ba za mu bari ba da gwamnati ko kwaji wa ƴan matan nan ai ma ba za a gamu ba.
Karshe shugaba Buhari ya sa hannu kan mafi karancin albashi naira 30,000 can kuma kotun ɗaurar ma'aikata ta kobe babban alkali Onogun daga darajar shari'a da kwace dukiyarsa a banki da hana shi karɓar kowane mukami na tsawon shekaru 10. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne madakin Samunaka a jihar Kaduna, Alhaji Garba Suleiman, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma rabaran Kano Bulus Sabo daga Ikara Diocese jihar Kaduna shi ma. Ga madakin na Samunaka.
Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman, madakin Samunaka. Akwai inda gwamnati ya kamata ta shigo. Yanzu a duba a gani ba mun raina ma gwamnati abin da suke yi bane. Ku duba ku ga ƴan sandan mu na Najeriya. A duba yawan mu na Najeriya yanzu muna da population wato jama'a akalla ba a kasar ba a ce mutum miliyan 180. Ƴan sanda nawa muke da su kwata-kwata a Najeriya? Wasu wuce a ce mutum 350 ba ƴan sandan Najeriya kwata-kwatan su. Ko a wannan na'urar computer mutum ya duba ya gani. Za ka ga cewa a halin yanzu ɗan sanda ɗaya shi ke lura da mutum 200. To idan ko har haka ne, wato gwamnati ya kamata a daɗa dubawa a taimaka ma ƴan sanda, jami'an ƴan sanda da kayan aiki, a ƙara yawansu saboda a cimma bukatan tsaro. Domin a ce ɗan sanda 200 ga mutum nawa, ko kuma mutum ɗaya ƴan sanda nawa. To a haƙiƙanin gaskiya idan za mu lura Najeriya a yanzu muna bukatan aƙalla ba a kasar ba ƴan sanda 500,000, wanda yake waɗannan mutane da za a ba su kayan aiki. Ba mu ce ba a yi ba, gwamnati tana iyakan bakin ƙoƙarinta, amma wannan an aka yi shi zai taimaka wajen kare dukiyoyin jama'a da rayukansu da lafiyansu. Banda wannan wajen maganan addini, yanzu misali a inda na fi wayo, inda na sani a masarauta na a nan Samunaka, za ku ga cewa a nan tun da muke har yanzu ba mu taɓa jin yadda aka ce an yi rikici tsakanin musulmi da kirista, an yi kashe-kashe ba, babu. Ana zaune lafiya tun fil azal har yanzu. Wannan abu yana mana daɗi a nan a Samunaka a lera lokal gamma. Da can an yi rikici amma yanzu babu. To haka shi muke bukatan ko'ina a arewa a zauna lafiya tsakanin kirista da musulmi, tsakanin wannan kabila da wancan kabila, a zauna lafiya da Amo da Kurama, Bahaushe da Fulatani, Kitimi, Kiwallo, Kahugu, duk a zauna lafiya. To muna fatan Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a zukatan matasa da su kansu waɗannan mutane da wannan al'amari suka ɗauke shi. Waɗansu sun ɗauka kamar sana'a, ta'addanci, fashi da makami, kashe-kashen rai kamar an kashe kiyashi. To Allah Ubangiji ya sa gwamnati na san suna iyakan bakin ƙoƙarinsu. Waɗannan mutane fa ba aljanu ba ne, mutane ne kamar kowa. A zauna da su, gwamnati ta neme su duk inda suke, a yi sulhu. Menene matsalarsu, me ke damunsu? To wannan ma zai kai mu ga wani nasara, saboda idan aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, to mutane da yawa daga kasashen ko ina za su kawo hannun jari su nemi su harkar kasuwanci da sauransu. Babban abin da yake kuma damun mu shine bayan addini da kabilanci shine rashin abin yi shine babban matsala. Yanzu ga misali akwai waka wanda wake na mai infiraji wato Aliyu na Manji wanda yake cewa dukkan randa baka da shi wato in baka da shi kuma wanda yake baka shi ma ya kasance ba shi da shi to ka tabbata wannan fa shawaran sa guda yake da barawo saboda haka anan muna kira ne ni ina ganin gwamnati ta fito da wani abu da za a yi na tayar mata matasa ko mada wanda suke wani ta'addanci wanda duk ake ji duk su aje makami su zo a arewa nan mu abun kunya ne a gare mu a arewa kowane kabila kake a arewa kowane addini kake a arewa ba mu a san mu da irin wannan abubuwa ba dan a can kasashen kudu aka san wannan al'amura sai ka bude gidanka ma ya kwana ba wanda za ka yi tunanin zai zo maka sunan sata kai tafiyarka ko mun dare ba ka tunanin wanda zai tare ka hanya to kaga rashin jama'a kun ga rashin abun yi fa shi ke kawo wa'annan abubuwa yanzu gwamnati alhaki ne akan ta na san tana da niyya kuma Allah ya mata jagoran ne kaman masana'antun mu a tada su kaman masaku da ke Kaduna misali a kalla idan aka tada su ba karaman aiki zai bayar ba sana'a abun yi ga matasa zaman banza zaman kashe wando duk za a yi maganin shi ta wannan
shi kuwa rabaran sabo cewa yi
jama'a assalamu alaikum sunana rabaran kanan bulus di sabo daga unguwar da asabe ku ba local government ikada dashis aiwar da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri iri wanda gwamnati san take da kanta a ciki bari mu dubi rikicin Biafra wanda suka taso suke son su sami yankin kasar kansu idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban kasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya domin cin hanci da rashawa din nan shi ya jawo mana damuwa a kasar mu Najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da ƴaƴan su to ina so jama'a mu dubi addinan mu abinda Buhari yake ni ina goyon bayan sa ya ci gaba da kwato kuɗin a hannun jama'a a zo aiwa jama'a aiki a sawo makame wanda aka ware dan sawo makame dan a samu tsaro a Najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da Ubangiji Allah ya ba ku wannan mulkin in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun fadauki abin da Ubangiji Allah ya ce kowa Allah ya ba shi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne dan kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne dan aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya samu riyoji sannan kuma ya samu taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na Ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowanne dan adam domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa ta sa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan guda zaka ci iska abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kudi a ciki to Allah ya ce idan ka dauki kudi sai ya baka da kudi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an dauki kudi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka dauki dan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan Annabi Sulaimanu sai ba Annabi Sulaimanu shugabanci shike ma Annabi Sulaimanu ya roka ba kuma abin da Allah bai bashi ba don haka masu mulki ku hakura da kalinda sai ku samu kasira domin in kun wa jama'a aiki albarka za ta sa muku sai ta zama muku abin dogaro sannan game da rikicin Boko Haram da ake ciki ina roƙon shugaban kasa ya kare kaimi da duk irin shawarar da ake bashi da majalisar dattawarsa da kuma majalisar sanatoci da tawakilai su kokarta su goyi bayan shugaban kasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a kasar nan kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali shugaban kasa ya ƙara kokari akan wannan matsayi da iko isaniya ta yaki da yan Boko Haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu in fa muna so mu ci riba mai mulkin ya ci riba kasar mu ma ta ci riba don Allah don Annabi da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni masu mulki mu rage zagin shugabanni da Allah idan ka mulki maimakon mu zage su ne musu addu'a ne inda talakan Najeriya zai iya daurewa yayi kwana uku sir ba ne iya bude bakin sa izage mai mulki mai masa addu'a mai azumi ina ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara sannan masu fasa bututun mai a zauna da su a ga me damuwar su su zawo su daina fasa bututun mai domin arziki na kasa ne kowa ya amfana da shi domin munan arewa abin da muka gani kakanninmu da iyayenmu sun noma gida sun noma auduga da ita ne aka kai ga kafa kamfanonin man da ake takama da su a yau to dan arewa ya rike noma noma yana da daraja yana kuma da muhimmanci sannan abu da yake so mu fadi kusan na karshe shine mu mu dawo da kaunar juna mu dawo da yan uwantaka da musulmi da kirista a dawo ai cutanya ina ganin za a sami maslaha da izinin Allah
sannan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice
wasanni a takaice
Najeriya da Angola sun sami tsallakewa zuwa zagayen kusa da na karshe na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta matasa ya kasa da shekaru 17 da ake fafatawa a kasar Tanzania Najeriya dai ta yi kunnen doki ne da kasar Uganda da ci 1-1 a wasan su na rukunin A a yau Asabar wanda ya sa ta karkare matakin na rukuni a matsayin ta 1-7 ita kuwa kasar Angola ta yi nasarar doke mai masaukin baki wato Tanzania da ci 4-2 inda ta zo ta biyu a rukunin da 4 tuni da kasar Kamaru ta riga ta tsallake zuwa matakin daga rukunin B yayin da kasa ta 4 da za ta shiga a zagayen za ta bayyana daga rukunin tsakanin Senegal da Morocco a gobe Lahadi shahararren dan wasan kasar Ivory Coast Yaya Toure ya ce san bai da kudirin yin murabus daga buga wasan kwallon kafa a nan kusa haka kuma bai musanta yiwuwar ya koma taka leda Korea a gabas ta tsakiya ko Amurka ko kuma nahiyar Asia ba Toure dan shekaru 35 bai da kungiyar buga kwallo tun sa'ad da ya bar kungiyar Olympiacos ta kasar Greece a watan Disamba to amma ya ce duk wannan hutu ne yake sanarawa kafin ya koma fagen daga Toure ya soma taka leda a Barcelona a shekara ta 2007 inda ya lashe kofuna da dama ciki har da na zakarun Toure kafin ya koma Manchester City ta Ingila a shekara ta 2010 inda a can ma ya lashe gasar Premier har sau 3 to sai dai Toure ya daina bugawa kasar sa wasa tun bayan da ya shugabance ta lashe gasar cin kofin nahiyar Afirika a shekara ta 2015 duk da yake ya janye matsayarsa na yin murabus daga bugawa kasar tashi wasa a shekara ta 2018 Manchester City ta koma darewa saman teburin gasar Premier ta Ingila bayan da a yau ta yi galaba akan Tottenham da ci 1 da nema wannan ya baiwa City din adadin maki 86 inda ta haye babbar abokiyar adawar ta Liverpool da tazarar maki 1 dukkan su da wasanni 34-4 da suka buga na gasar a sauran wasannin da aka fafata na gasar ta Premier a yau Watford ta bi Huddersfield har gida ta doke ta da ci 2-1 Fulham ma ta iske Bournemouth ta kuma doke ta da ci 1 da nema West Ham ta yi kullin doki da Leicester da ci 2-2 yayin da Wolverhampton da Brighton su ma suka yi kullin doki ba wanda ya zura kwallo Murtala Faruk Sanyin na Kuriyar Amurka a Sokoto Nigeria
kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice
Jami'an Faransa sun ce dubban mutane ne suka fito a fadin kasar da ake kira masu yellow vest domin zanga-zangan nuna kin jinin gwamnati. Yan kwanaki bayan da gobara a fitacciyar majami'ar Notre Dame ta yi sanadiyar hada gudunmawa domin sake gina majami'ar mai dimbin tarihi. A rangama ta barki tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a birnin Paris. Lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa zanga-zangar a cibiyar birnin. 'Yan sandan dai sun ce sun kama mutane 126 wasu kuma masu zanga-zangar an bayar da rahoton cewa sun yi ta jifin 'yan sandan da kwalabe kusan mutane 12 ne aka kashe lokacin da aka kai hari yau Asabar kan ma'aikatar sadarwa a birnin Kabul a cewar jami'ai lamarin da ya kawo ƙarshen daɗewar da aka yi ana zaman lafiya a birnin ministan harkokin cikin gida ya faɗi a shafin Twitter cewa an kawo ƙarshen harin da ya shafa kusan sa'o'i 5 an kashe dukkan waɗanda suka kai harin kuna bakin waken.
To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya.